الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك و السلام عليكم ورحمة الله بركم الصلاة وأن يمتينا صبر وأن يداتي لأشرين دشدا قوتا المحرم وأن شكرا تدبود تريهدو دأشرين دشدا باي هجرا وأن يدي دي دا biyar ga watan uku shekara ta 2005 miladiya. Dan ba manta ba mun tsaya ne ko in ce muna cikin babu fadlil zuhdi fi dunya wal hasi ala taqallul minha wa fadlil faqri, babin da yake magana dangane da falalan gudun duniya, zaburar da mutane wajen hakura da kankanin rabo a cikin ta, sannan da falalar da ke tattare cikin rashi wato talauci. Idan ba manta ba a wancan lokaci hadisin karshe da makaranta shi ne hadisin Khabbab ibn al-Arati, haka ne ko? Yace hajarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naltamis wajha Allah ta'ala. Karshen abin da muka karanta kenan. Yau za mu tashi kan hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi, wanda kuma wannan darasi shi ne darasi na 66. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أنكر بونا حديثي دقى سهل بن سعد الساعدي الله تكاري داء قريش yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda, inda ace duniya ta kasance tana daidai da fuffiken sauro a wajen Allah, ma taqa kafiran minha sharbata ma, to da Allah bai shayar da kafiri ba daidai da shan ruwa daya wato daga cikin duniya dinnan. Inda ace matsayin duniya a wajen Allah ta yi daidai da fuffiken sauro, to da kafiri ko makwarwar ruwa ɗaya ba zai sha ba. Lafazin sharba bi fatahi ashin ya zo kenan daidai da fa'ala, wanda yake wazani ne wanda yake dullu alal marrati min ash-shay'i, so daya na abu shine ash-sharbatu, kamar kace al-aklatu wato ci so daya, ash-sharbatu wato ya zama sha so daya kenan. Ma'ana da duniya ta kai matsayin fuffiken sauro, kafiri ko da so ɗaya ba zai sha ruwa a duniya ba, Allah ba zai bashi ruwan da zai sha ba. A shaitun da duniya ba ta da wannan matsayin a wurinsa, a kaskantacciya ce sai Ubangiji ta Allah ya sake ta, kafiri ke samu. Inda tana daraja a wajen Allah da kafiri ba zai same ta. Wannan hadisi ne sahihi, Imam Tirmidhi rawaito wa qala hadithun hasan sahih. To kaga wannan na nuna mana cewa lallai duniya abinda ake bukata a ciki mutum ya nemi abinda yake dolen rayuwa. Abinda yake dolen rayuwa, abinci, sutura, gidan zama, abin hawa, daidai bukata, daidai yadda mutum zai biya bukatarsa ta rayuwa. Abinda duk ya karu akan wannan ya zama na alfahari, na kidaya, adadin motocinsa kaza, adadin fulotansa kaza, gidajensa kaza, to yana ɗaya daga cikin abinda zai iya shagaltar da mutum, ko mutum ya shagalta da wulakantaccen abu ne ya kyale abinda yake da daraja shine lahira. A ce idan mutum ya same ta da yawa din, to hikima da dabararsa shine sai a ga yanayin amfani da ita don ya samu lahira. To kaga idan har ka bayar da duniya aka ba ka lahira, shin an yi musaya ne na daidai wa daida? Ka bayar da wulakantaccen abu ne ka karɓi mai wanda yake da daraja mai kima mafi falala, tunda Allah ce walal akhiratu khairul laka min al-ula bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wato duniya mutane ita suke fifitawa, amma lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa. Duniya ba ta da alkhairi da yawa, sannan ba ta da wama, ba ta wanzuwa. Wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrallahi ta'ala wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ana ku saurara ku ji, inna ad-dunya mal'una, duniya da kuke ji da gani kaskantatta ce. Domin lafazin al-la'nu yana ɗaukar ma'anan nesantarwa, to akan nesantar da abu in ya zanto ba da daraja. A nan gurin ba wai duniya la'ananniya ba ce ba da nufin Allah ya la'anci komai da ke cikinta, ba haka hadisin ke nufi ba. A ya za a yi da gidajen da muke kwana a ciki sun zama la'anannun gidaje, motocin zuma sun zama la'anannu, duk abin da muke amfani da shi ya zanto la'ananne? Idan mutum ya fasara hadisin haka ya yi kuskure. Ai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi, ya ji wani sahabi ya la'anci dabbar da yake kai ci, to kai ka saki hawa, ka la'anci abu kuma ka ci gaba da hawa? Ina fata mun fahimta. To a ji hadisin abin da yake nufi da mal'un a nan gurin abin da yake saqit, abu mara daraja, abu da baya da kima. Ma'ana duniya ba ta da kima idan an kwatanta ta da me? Da lahira. Duniya ba ta da daraja idan an kwatanta ta da me? Da lahira. Wannan shi ne abin da hadisin ke nufi. Amma ba yana nufin la'ananniya ba sinanniya ba, haka hadisin ke nufi. Ala inna ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, abin da ke cikinta ma kaskantacce ne, ba shi da daraja. Illa zikrullahi, sai dai zikirin Ubangiji. Wa ma walahu, da abin da ya jibinci zikirin Ubangiji, ma'ana ya kunshi zikirin Ubangiji. Akan ce walahu ana nufin qarabahu, abin da ya daidai zikirin Ubangiji, ko ya kusanci ya zama zikirin Ubangiji. Shine dukkan wata da'a da dukkan wata ibada da dukkan wata biyayya da bawa zai yi ya samu kusanci zuwa ga Allah. To wannan shine ma walahu. Zikrullahi kuma ya zama zikirin Ubangiji. To nan zikirin Ubangiji, ko dai mu ce kalmomin da ake zikirin Allah da su, su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, ko mu ce zikrullahi ana nufin alqur'ani mai girma da abin da ya kunsa da hukunce, wato duk abin da ke cikin duniya bai da daraja sai fa in alqur'ani ne, sai fa in zikiri ne. Wa ma walahu, da abin da ya kusance shi. Kaga akwai abin da ba zikiri bane ba amma ya kusanci zikiri ta fuskar daraja, ta fuskar falala. Ina ba ta fahimta. Kamar yanzu ihsani, kaga wani abu akan titi zai cutar da mutane ka dauke, ai wannan dai yana kusa da zikirin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa aliman wa muta'alliman, sai kuma malami, sai mai koyan karatu wajen malami. To wadannan su kadai ne masu daraja a duniya. Zikirin Allah, abin da yake kusa da zikirin Allah, malami mai kokowa zama malami. Duk wanda ba wannan ba menene kenan? Gaskantacce ne. Wato kaga a cikin hadda sarauta, a cikin hadda kuɗi, a cikin hadda dukkan wani abin da mutum zai rasa. To kaga ne, idan mutum yana son sarauta ta zama kima, sai in ya hada ta da me? Ilimi. Ya zanto imma aliman wa imma muta'allim. Haka idan mutum attajiri ne kuma sai yake son wannan ya samu kima, to sai hada wannan kasancewarsa attajiri, hada abin da imma an yakuna aliman wa imma an yakuna muta'allim. Bai gagara ba kana da kuɗi kuma ya zanto kana da ilimi, bai gagara ba kana da kuɗi kuma ka zanto ɗalibin ilimi. Al-Lays bin Sa'd da suka yi zamani da Imam Malik, gawurtaccen mai kuɗi ne. Asali ma yana ɗaukar rayuwar Imam Malik, sai to kai tunda ka fi mu ƙwazo wajen koyar da ilimin hadisi, kuma jama'a sun fi so su ji daga wurinka sama da mu, to kuma gashi kana da kamfar hannu, ba ka da yalwar dukiya, duk abin da ya shafi gidanka na ɗauki nauyinka, sai kuma ka bayar da wannan lokacin ga al'ummar manzon Allah. Tare da cewa shi Lays bin Sa'd a fagen hadisi ma ya fi Imam Malik. To amma ya lura cewa jama'a sun fi so su ji daga bakin Malik, kuma ya san ke ko da ya fi Malik ilimi, to amma Malik din ba wai jahili bane ba, ba kuma kanwar lata bane ba. A fagen ilimi din, a fagen hadisi, a fagen fikihu, a fagen tsoron Allah da takawa da gudun duniya, da kuma yadda jama'a suke son su ji daga gare shi, ya tabbata wanda yadda suke son su ji daga wajen wani a zamanin sa. Saboda haka sai dauke doyin rayuwar sai ka ci gaba da karantarwa kawai. Ina ba ta fahimta. To dan haka dai wannan na nuna darajar ilimi, na nuna darajar koyon ilimi. Mutum ko ya zama malami, ko ya zama mai koyon ilimi, babu yanda za a yi kuma ka ce kai ka zama ɗaya daga cikin wannan kakasa. Ba zai yi ba. Ka ce nayi in zama malami na kasa, nayi ma in zama ɗalibi ma kuma na kasa. Wannan tsara ce a rayuwa, ka ce kai ka zama ɗalibi da kasa. Idan aikin gwamnati da kake ka tafi karfe 7 ka taso karfe 4, sauran lokacin da kake da shi. Idan kasuwa kake tafiya karfe 6 da ya rufe kasuwa Sabon Gari ko Kantunkuri ko ina ne. Wani lokacin biyar ma an rufe, to kuma sauran lokacin mai kake da shi, kuma da safe kafin ka je mai kake da shi. Shaitan ne kawai ke kirkiro maka ajandu duk su ma mai lokacin ka, ga ba lokaci, wallahi ba lokaci. Ya wani kwana biyu ka zo karfi, wani ka ce wallahi ba lokaci. To ba fa za ka samu lokaci ba har ka mutu. Kana ƙara kwanaki a duniya, lokaci na ƙara ma matsatsi. Haka hadisi manzo Allah ya nuna. ba yadda za a yi wai ka samu cewa a shekarar bana kana da lokacin da ya fi na bana, zai wahala. In ko ka samu mai wannan, to ɗaya ne cikin mutum ɗari daga cikin mutane 99 ɗin su ba su samu haka ba. To ka ko ana kiyasi ne da abin da ya fi yawa ba abin da ya fi zama kaɗan ba wajen faruwa. Allah gane da mu. Hadisi ne sahihi, rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقى عبد الله بن مسعود الله تقال يبدأ قريش يتي من ذا الله تلالى متسبت قريش إياه لنجدا سياتي لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا لا تتخذ الضيعة أبن أكيد في دعا الضيعة أتكين هرش الله ربشي شين دكا أبن دعا متنزي إياه من لك سأمسي النوتيا كمر فلوتي كمر كنتي da kayan sayarwa a ciki, kamar gona wadda take da kayan noma a ciki ko ana yin noma a cikinta, sawa'un noma na rani ko noma na damina, wannan duk zai iya ɗauka ma'anar mai abdai'a a cikin harshen Larabci. Amma galibi sun fi yin amfani da kalmar abdai'a a matsayin gona. La tattakhidhu abdai'ata, kada ku riki gonakai da yawa, ku yi yanzu tunanin ku shine duk inda aka daga gona ku saya, duk inda aka daga fuloti ku saya, fatar gabu fi duniya, sai ku kudai tuka mana duniya, sai haka yi shigaltar da ku akan duniya, kana ta lissafin adadin fulotai da adadin mai gonaki, shikenan sai wannan shigaltar da kai sai ka manta da lahiranka. To a nan gurin malamai suka ce manzo Allah ba wai yana hani bane cewa haramun ne ka mallaki fulotai, haramun ne ka mallaki gonaki da sauransu ko kantuna na kasuwa, ba wai yana nufin haramun bane. Amma la tatakasaru fi zalik, la tuksiru min zalik, kada ku yawaita haka irin yawaitawa da za ta shagaltar da ku ta mantar da ku lahira. Kada ku yawaita haka yawaitar wadda za ta nuna kun fi baiwa duniya muhimmanci sama da lahira. Idan mutum ya kasance yana da wani adadi na gonaki, yana da wani adadi na fulotai, to sai amfani da wannan, ya samu gidan da zai zauna, ya samu gidan da ɗansa zai zauna, sai amfani da wannan wajen kuma yaya zai yi waƙafi, ya zai yi waƙafi a cikin addinin musulunci, ya ware gonar ya ce wannan gonar na mai da ita waƙafi, ko ya ware shagon ko wani gida na haya ya ware ya ce na mai da shi waƙafi, abinda har yau mutanen mu ba sai, har yau mutanen mu ba sai waƙafi, sai ɗan kaɗan. Idan mutum zai waƙafi, to sai ka samu ɗaya cikin ɗari na abin da ya mallaka ne ya waƙafi da shi. Amma lokacin sabon manzo Allah, sai mutum ya kasa abu kashi 100 sai ya waƙafi da kashi 80, kashi 20 ya barwa magada, in ya mutu magada sace, amma 80 ya riga yayi waƙafin sa. Waƙafin shine kamar ka ware waɗansu gidajen ka ce waɗannan gidajen na mayar da su waƙafi ga ɗaliban ilimi. Idan ka ce ga ɗaliban ilimi, to kuma dole a samu wata hukuma da za ta kula da su. Dan dukiyar waƙafi ba kyale ta haka kawai a banza, sai a samu wata hukuma da za ta kula da su. Idan a kasar ku kuna da tsari na hukumomin da suke kula da irin wannan, sai a dinga abin hannun hukuma. Idan babu tsari, sai a samu wata amintacciyar ƙungiya ta addini da mutanen da suke cikinta suke da tarihi mai kyau, ba waɗanda suke masu babake rai da kuma yin amfani da addini don ci da sha ba. Shike don sai su zama su masu gadin ka ne ga wannan waƙafin, sai su rike waƙafin a hannunsu. Duk abin da za a samu na gidan haya a waɗannan kuɗin haya a waɗannan gidajen, sai ya zanto cewa ga akaunt ɗin sana a banki, kawai ana hidima ne ga ɗaliban ilimi. Makaranta kaza, ga wani yaro ba haifinsa ba ibiyan school fees a ɗauki nauyinsa. A wani yaro ya kammala secondary zai je karanta wani abu mai muhimmanci wajen al'ummar musulmi, ba da mai ɗaukar nauyin karatunsa a ɗauki nauyinsa da wannan asusu. Kuɗin suna ƙara taruwa kuma ana taikin wannan ayyukan alkhairi. Ina fata fahimta. Kana da dama ma ka iyakance, ka ce waƙafi na ware shi ne ga ɗaliban ilimin addinin musulunci kaɗai, to kaga anan duk wanda zai je karanta wani abu da ba musulunci ba, ba za a ba shi ba. Kana da dama ka ce wannan waƙafin na ware shi ne ga waɗanda za su karanta likitanci kaɗai, kaga duk wanda zai je ya boko ba likitanci ba wanda ke ciki. Idan ka ce likitanci da aikin gona, to wannan kenan. Idan ka ce likitanci da addinin musulunci da kaza, kana da dama ka ware wannan, sai zanto abin da ake da dukiyar kenan. Ko ka ce a wannan gidan na ware shi ne duk abin da zai kawo na haya, a ya zanto da shi ake maintenin din masallacin juma'a na gari kaza ko na unguwa kaza. Kaga wani babban masallacin juma'a a garinku da baya da gata, al'umma suna taruwa a ciki, ayi karatu, ayi sallar juma'a, ayi khamsu salawati, amma baya da gata, ba a kula da shi sosai da sosai. To shikenan sai a dauki wannan waqafin, da wannan abin ne za a sanya wa limami albashi, na'ibin limami albashi, ladani albashi, masu sharan masallaci, sayan fitilo, gyara kafet da sauran abubuwa, kawo littattafai a zuba a cikin kanta-kanta da cikin masallacin duk da wannan dukiyar za a yi. To kai kuma in za a yi shekara 100 ana haka fa, kana samun lada a cikin kabarinka. Kawo ko da wuya kai shekara 100 a duniya. In za a yi shekara 200 akan haka, kana nan kana samun lada a cikin kabarinka. Wato da wakafi ne sai kai ibadar da inda za ka tsaya a rayuwa ba za ka yi irinta ba. Don idan ka je dukiyar za ka iya shekara 100, shekara 200, shekara 300, to waye a duniya kuma zai shekara 100 ko shekara 200 ko 300. Da mutane ba sa gane wannan. Sai ka ga an ce mutum ya mutu ya bar kulote 80 da wani abu. Wani ya mutu ya bar gidaje 160. Wani ya mutu ya bar gida 50 a Abuja, 37 a Kaduna, kaza a Kano. A ina za ka zauna a ciki, kai da ‘ya’yanka da waye da ina za ku zauna. Shikenan ya riga ya tafi, ‘ya’ya su zo su hau wannan dukiyar su murje ta. Ko Allah ya ji kanka ba za su riƙa faɗa ba. Idan suka yi kukan munafunci lokacin da ake tattara ka sun riga sun gama. Ana kukan ana kai ka kabari a makabarta su suna tuno floton da nauri kaza da nauri kaza. Ko wannan tunanin ya zai yi kwance-kwance ya cuci dan uwansa ko ya haɗa kai da alkali wajen raba gado a ba shi floton da ke wuri kaza ko gidan waje kaza. Kai kuma shikenan ya riga an gama da kai. Ka riga ka tafi. An saka ma ƙasa abinta wanda an ka tura jikinta an ka raya birbishinta da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba. Kenan ka riga ka tafi an gama da kai kenan. Matanka su samu kuɗin da yawa, ‘ya’yanka su samu kuɗi, ‘ya’yan su murje kuɗin ko tausayinka ba za su ji ba. Ko sadaka ba za su rinka yi ba saboda kai. Kamar yadda wani ce kalilan bihi ma ya madannaka warisun idza nala min ma kunta tajma'u magnama. Da wuya ne ka samu wani magajinka ya tausaya maka ko ya ce Allah ya ji kanka ko ya ce kai Allah ya godewa wani ya tara mana mun samu. Idan ya gaji abin da ka samu da wuya ka samu wanda zai ce maka haka. Shikenan matarka ma kuma ta samu kuɗin. Kai da maka riga ka tsufa baka da amfani sosai. Yanzu sai ta je ta auro yaro matashi. Shikenan a take. An riga an gama da kai. To amma idan kai wuka fifa. Kai da zaka amfani kanka. Kuna jin kwana-kwanan nan tsohon prime minister na Lebanon da aka harbe idan aka dasa masa bango Rafiqul Hariri. Akwai kisa mai yawa game da Rafiqul Hariri. Rafiqul Hariri daga shekara kaza zuwa kaza yanzu haka a Madina gidajen da ɗalibai suke zaune masu auren jami'atul islamiyya shi ne yake biya. Mutumin kirki ne. Yana da mu'assasa ta addinin musulunci wani Islamic foundation da ya buɗe amma bai sa masa sunan musulunci ba sai ya sa masa jin kai. Waɗanda suka yi karatu da kuɗinsa shi yake ɗaukar nauyin karatunsu masu masters da PhD saboda mutum 300. A fannonin ilimi daban-daban waɗansu likitoci waɗansu injiniyoyi waɗansu architects waɗansu kaza sama da mutum 300 da wani abu. Shi ba ɗan shi abu ne ahlus sunna. Gaba ɗaya Lebanon ɗin ta dogara ne a kansa don shi ne yake da alaƙoƙi na kasuwanci da yake jawo masu zuba hannun jari a cikin Lebanon har ta zauna a haka. Har yanzu kuma akwai inda ake raba abinci a Madina ga waɗanda suke marayu ko masu gajiyayyu. Ka je duk wata za a baka madara da za ka sha duk har watan ya kare. Madara, shinkafa, suga. Wani lokacin sabulu wanki, wani lokacin haɗa sabulun wanka. Kawai zuwa zaka kai rijistan sunanka, ka faɗi sunan adadin iyalin gidanka, kuma ka kawo takarda da ke tabbatar da haka. Za a baka gwargwadon abin da ake ganin zai wadace ka a wata. Daidai idan ka karɓa dama za a yi maka za a sa hannu tik ka karɓa sai kuma wani wata. A yanzu haka a Madina Rafiqul Hariri. Kaga irin waɗannan abubuwan mu ba mu da su a nan gurin. Mutum da kaza ce ya mutu ya bar gidaje kaza ya bar motoci kaza ya bar miliyoyi kaza waɗansu suna waje dan da wajen kuma ba za su dawo gida Najeriya ba ko dangin kuma ba za su iya karɓa. Allahumma amin. La tattakhidhu ad-dai'a kada ku yawaita wajen mallakar kulotai da gonakai fatarghabu fi dunya sai ku kwadaitu cikin lamarin duniya har hakan ya mantar da ku lahira. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wannan hadisi ne shi ma sahihi ko shakka babu. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala marra alaina rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nahnu nu'alidu khuffan lana. An karɓo hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare ta gare shi. yace marra alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya wuce ta wurin mu, wa nahnu nu'aliju khuffan lana, mu kuwa muna gyara wani gidan mu na katakwaye, wato gida ne irin na fakirai wanda aka yi da katako, ba wai gini ne aka yi na kasa ba, ballatara batun suminti, muna gyara shi ya dan burme wani wurin ko wani wurin ya lalace. Fa qala, sai manzo Allah ce, ma haza, me kenan? Fa kunna, sai muka ce, kadwaha, yo ai wurin ne ya riga ya fara lalacewa, gidan ya gajiya, wancan katakon ya kole shi, can galata tin ya wancan shine muke dan gyarawa. Fa nahnu nuslihu, dan haka muna gyara shi ne, yayi rauni, waha ana nufin yayi rauni, waha yahi. Fa qala, sai manzo Allah ce, ma aral amra illa a ajala min zalik, yace ni ko lamarin gani nake duk bai kai da sai an gyara masa gida ba, wato duka zaman da za a duniya takaitacce ne, ba sai ma sai ana wani gyaran gida ba, dan kwana-kwanan da kila za a mutu, gidan katako tafi suna da gyaggyara ba, zalla ta haka ko yanzu kuwa sai an yi rami a ƙasa, an haƙa can an sa irin manya-manya baƙaƙen roduna da zumunci da wane ne, amma manzo Allah na cewa waɗannan ma'ara al'amura illa a ajal min zalik, ni bu gani nike al'amurin fa ya fi haka gaggawa, haka manzo Allah ce da su. Wannan hadisi ne shi ma sahihi, rawahu Abu Dawud da Tirmidhi bi isnad al-Bukhari wa Muslim, sanadin da Bukhari da Muslim ne, wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahihun. Wa an Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu qala, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أنكروا حديث كعب ابن إياد الله قال الداغريش يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم أن الله سيرا لهم تثبت قريش دي يالنجي دان سيناتي إن لكل أمة فتنة هو تعال أمة تنال أبن دائك فتنة تدش abinda ake jarrabata da shi a matsayin jarrabawa wadda za ta ci ko ta fadi a kai, wa fitnatu ummati al-mal, fitnar al'umma ta ita ce dukiya, abinda aka fitnar al'umma ta da ita kenan. To yadda kuma dukiya take zama fitna, wato wajen neman ta da kuma wajen kace ta, wajen neman ta sai ga wani lokaci idan kai kidaya hanyoyi guda goma na neman dukiya, sai ka samu da wuya ka nemi guda ɗaya wadda ta tsira tsaf, babu komai a cikin ta. Ko da kasuwanci a matsayin sana'abin da Allah ya halatta, sai ka samu an sarka wani abu a cikin wanda yake na haramun ne. Ko da sana'a a matsayin sana'a na abin da Allah ya halatta, sai ka samu da algushu da rashin gaskiya ya shiga ciki, da haram da yawa ya yawa ce. To ballantana kuma asalin sana'o'in da dama can shari'a bata halatta su. To kaga ba karamar fitina bace gonna. Yanzu to hanyar da mutum zai nemi kuɗi, cike take da hanyoyi na sabon Ubangiji, cike take da hanyoyi na algushu da almundahana da sauransu. Kuma amma an dauka ai abun ba zai gyaru ba, yanzu in kace ba za ka yi wannan ba, ba za ka rayu ba, ai karshen fitina kenan a cikin rayuwa. Daga nan gurin sai in mutum ya samu kuma hanyar da zai kashe kuɗin, sai ka samu cewa hanyoyin kashe kuɗin galibin su ba hanyoyi ne na alkhairi ba, sai ga mutum na ta kashe kuɗi akan abin da yake babu alkhairi a ciki sai sharri. A wani lokaci ya kashe kuɗi akan abin da yake alkhairin sa kaɗan ne, akwai wanda ya fi shi alkhairi, amma sai ya takaita da karamin alkhairi ya ƙi yin babban alkhairi. A wani lokaci mutum ya al-istirsal fil mubahat, wato wuce gona da iri cikin ababai na halal, su shagaltar da mutum ta yadda baya iya yin mustahabi ballantana, baya iya wajibi ko mustahabi da dukiyarsa, amma halal 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 zai yi. Rannu nake tambayar ƴan uwa lakcin da muka yi a hoto da ko cewa yanzu muna cikin watan uku a kalanda ta Bature, Gregorian kalanda, muna cikin watan uku. Da Allah, waɗanda suke da jiya a cikin mu a nan masallacin, wane ne zai iya ba da bayanin kati nawa ya cinye daga farkon wannan shekara zuwa yanzu? Kaga wata biyu ne da kwana biyar kadai, kati nawa ya cinye? Biyu. To mu ɗauki abin mafi kankanta da mafi tsakiya da mafi yawa. Menene mafi tsakatsakiyar abin da mutumin da yake mai tsakatsakiyar buga waya daga farkon wannan shi ne wanda a duk sati zai sa kati sau nawa? Tsakatsakiya bai yi kaɗan ba, bai yawa ba. so biyu. To so biyu a duk sati, a wata mana da sati guda hudu, kaya kati daidai guda nawa? Guda takwas. Idan ka hada wata biyu, kaga kati goma sha shida, kaga dubu goma sha shida. Wannan mai tsaka tsakiyar waya ke nan dubu goma sha shida ya kashe. A cikin surutai da hayaniya, don ba kowa ne ke business ba, yawancin surutai da hayaniya kawai da barazana, da birge sa'a, da fafa, da samari ke yi. Ba haka bane ba? To dan Allah ya kashe goma sha shida akan dubu goma sha shida. To amma ya tuno nawa ya saka a cikin wani akwati ko na masallacin da yake sallah ta kamsa salawatu ko na juma'a ko wata makarantar islamiyya ta unguwarsu. A cikin wata biyun kuma nawa ya saka? Ina da gogo ba wani bai saba, ko kuma mutum bai saba. To ba cewa muke ba abin da ya haramun ne, kila yanzu ba za mu yi bincike ba cewa da wa ka bugawa mai kace, wanda kila ba za a rasa haramun din a ciki ba. Ya buga wata ta buga miki, ya yi masa tek, sun yi musayar maganganu, wani lokacin ma na kirki, wani lokacin na banza, wani lokacin na basa, wani lokacin kuma kila akwai zikiri, wallahi anan ba mu sani ba. Amma ba bincike muke me yace ba a ciki, kaga wannan ba a je kan hisabin me yace ba. Amma Allah kalli kaga anan gurin ya kashe dukiya mai yawan gaske, a ciki bai sa komai a account din sa na lahira ba. Kaga wannan ba karaman hasara bace a cikin rayuwa. Ba karaman hasara bace ba. Sai ka samu wani a yi shekara gaba ɗaya bai taɓa yin wani abu da zai ce gashi nayi kaza wa addinin musulunci na abin da ake yi da dukiya, bai taɓa yi ba. A duk cikin shekara. Amma so nawa ya yi ɗinki, so nawa ya sai agogo, so nawa ya sai takalmi, so nawa ya yi kaza ba zai ilisa ba. Kati nawa ya cinye a shekara gaba ɗaya, gashi a wata biyu ya cinye kati goma sha shida, to idan aka je shekara nawa kenan? Ka kuɗaɗen suna da yawa. Ma'ana a yanzu kowane ɗaya daga cikin mai matsakaiciyar buga waya, mai matsakaicin buga waya fa shi ne wanda za ka ce a shekara ya ci katin 50,000. Na tabbatar kuma ya ci haka. Sai dai a maganar 160,000 bisa ga wannan lissafin da muka yi. To 160,000 a shekara. To dan Allah za ka iya tuno cewa ka ta bada wato 2,000-3,000 a haɗe nan take don ci gaban addinin musulunci. Wani abu ne da ya kamata koyawa kansa hisabi akan wannan. Nukan sai na yadda da batun da waɗansu suke cewa ai yawanci waɗansu kungiyoyin ko waɗansu kwamitocin masallatai ko unguwanni ko islamiya akwai mutane marasa gaskiya da za a tara kuɗi don addini sun cinye. To abin tambaya a nan gurin, ai kana da hanyar da za ka gyara guda ɗaya. Na farko dai bai kamata wannan ya hana ka alkhairi ba. Kai idan ka saka kuɗin aka cinye, Allah zai hana ka lada? Su za a tambaye su me yasa suka ci, kai kuma za a take ladanka a baka a wajen Allah bisa ga niyyarka. Ɗaya kenan. Na biyu, me yasa baka shiga cikin kwamitin ba an gyara da kai? Aikin farko sai ku samu kwamitoci masu ƙarfi a cikin unguwanni, ƴan ƙungiyoyi da na addini a samu amintattun mutane. Duk wanda ba amintacce ba shikenan kana bannan. Kuma abinda muke na tsari, wato ba ma komai za mu yi masa tsari amma banda addini. In za ka buɗe shago za ka yi tsari, in za ka buɗe kamfani za ka yi tsari, duk abinda za ka yi na kasuwanci za ka yi tsari, amma addini ne kawai mutum ba zai masa tsari ba. Addini ta kyale ka mutum masallaci kala zube. Ba tare da akwai wanda yake musu hisabi ko ta tambaye su ba, ko ake ƙorafin din mai aka samu mai aka ci. Ka gano mashirmi, ko a zuwa haɗu wani rijiya man wani sakatare wani maji, in wani ɗan taimako aka samu ta ce a danka a hannun maji. Ba wani bayanin cewa lalle gobe da safe ya kai su banki kuma ga tala kuma ya kawo tala cewa ya kai su banki. Sannan kuma bayan da za a yi kuɗin su fito sai a hanyar da aka tsara ita ce za a kashe kuɗi a masallacin. Sannan kuma sai mutum biyu ko uku sun sa hannu kafin kuɗin su fito. Ba ma yawa kwamitin masallaci wannan gata. Ba ma masa wannan gata. Sannan kuma dole a rinka ba da rahotanni tun bayan wata shida su tsaya su jijjige su ba da rahoto rubutacce su yi bayani a ɗan faɗa mutane ga abin da aka yi an yi kaza a rage kaza za a yi kaza za a yi kaza. Amma shi kenan muke yi idan kasuwancinmu ne ba zan yi muke yi shi haka ba. Shi kenan sai mutum da kuɗi a ce wani ne ma'aji a ba wani ma'aji. Ma'aji kuɗi sun daɗe a wajensa ba wanda ya ce masa komai idan ya gama da su. Shi kenan da an zo ana ta sana ina kuɗi babu ba ta yadda za a yi idan ya ga dama sai ya je zuwa don yi masallacin. Duk abin da za a yi, ku kuma ba za ku je kai shi police station ba ku ce maji ya cinye kuɗin kwamitin masallaci ko na makarantar islamiya. Kuna jin tsoron ku yi haka. Saboda haka sai ku kyale shi. Ƙarshe idan aka je ake masa nasiha ya yi fushi don ya naɗe tabar wa kunya da mai da hauka. Shi kenan wallahi jam'i ma ya daidai da zo ba abin da ya masa. Sai ma ya koma wajen da riƙa. yace ya riga an ce daga baɗe kowa ma mumuni ne inna mulmumina na ikwa me yasa kuce mana kaza kaza shi kuma nan gurin abin da ya muku na ha'inci ko kuma gugguta cikin ku da kuka yi tsari da dama wani zai cinye ku din za ku yi tsari da lalle idan inda za ka saka in saka mai tsarin da babu inda za a yi salwanta idan kuma sun salwanta a ce mutum to fa ba magana ce ta mu yafe maka mabu dan dukiya ce ta musulunci ba za mu yafe maka ba ka je ka yi baki ne ka je ka yi menene mu je mu kare da wani abu naka ne sai mun sayar da wani abu naka mun mayar da kwamiti mun mayarwa da kwamitin masallaci ko na islamiya kudinsa kai kuma baka canji yan akwai canji in babu kuma ka kawo cikon sauran to amma idan muka zaza mai wannan karar wallahi sai mu dade mu ci gaba abokan adawar mu sai shiri suke sai talibi suke komai suna da tsari ba mu da tsari ko mu suka da zaratin ba wai dan ba mu da masu tsarin ba saboda wanda suke da ilimin mu ba sa bayar da lokaci su yi amfani da ilimin nasu da karatunsu da bokonsu na zamani da suka yi dan su tsara tafiyar da'awar addinin musulunci kowa zai ne dan sana'a saka dai su ko suna amfani da yan bokonsu da masaransu kan komai nasu na rayuwarsu amma mu kawai addini yadda mutanen mu suka dauka kawai abu ne na malam shi kadai da ladan mai kira sallah a masallaci da wani mai dan makarantar islamiya da irin mai bulalan nan a gindin musha an tara masa irin kato da bulala kawai sune suke addini shikenan wannan abin shi baya cikin sa shi dai dai zaka san su zawati ya tafi sa kuma yana zuwa ne dai in ya mutu kuma sallar jana'iza ba wani takaccen committee Allah gane da dan haka dai dukiya fitna ce wajen neman ta da kuma wajen kace ta dan haka Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim wa an abi amr wa yuqalu abu abdillah wa yuqalu abu layla uthman ibn affan agabu hadisi daga abu amr akan ce masa abu abdillah haka kuma akan ce masa abu layla wannan duk alkuniyar sa ce shine Uthman ibn Affan Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace laysa li ibn adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal dan adam baya da wani haƙi cikin abinda ba waɗannan guda hudun ba ma'ana baya da wani haƙi na kokarin tara dukiya yan ba daya daga cikin waɗannan ababen guda hudu bane ba zai yi ha kawai ya tara dan tarawa ba wai ɗaya daga cikin ababen nan guda hudu bane zai yi na farko baitun yaskunuhu gida wanda zai zauna a cikin sa na biyu thawbun yuwari auratahu tufafi wanda zai rufe al'auratsa da shi na uku jilful khubzi wal ma'i jilful khubzi busasshiyar gurasa da zai ci dan ya daina jin yunwa wal ma'i sai kuma ruwa da zai sha rawahu at-tirmidhi wannan hadisi imamu at-tirmidhi ya rawaito shi wannan hadisin ba dan da ihu bane da hadisi ki kam ko ba kam a hakikanin gaskiya ya zuwa yanzu a iyakacin fahimta ta wannan hadisi ne hadisi da'ifi an gane ko ba hadisi ne sahihi ba kuma abin da ya faru a waƙi'i na rayuwar sahabbai ya sa bambanta abin da hadisin ya tabbatar domin ba akan haka dukkan sahabbai suka rayu ba ai an ga abin da Usman dan Affan ne lokacin da za a tafi yakin Tabuk ya bada rakumi 1000 inda ba ya da komai sai gida sai wancan zai bada rakumi 1000 la ba zai bada rakumi 1000 ba Abdurrahman bin Auf ya bada dirhami ko dinari 4000 dama 8000 da mallaka dinari 8000 ya raba rabi ya bari a gida rabi ya kawo gaban manzon Allah shi ma an bada ba da komai an samu wannan abin nufi dai hanyar da za a nema ta zama ta halal sannan idan an nema an samu to ayi aikin alkhairi da shi قال الترمذي سمعت ابا داود سليمان بن سالم البلقي يقول امام الترمذي ce naji abu daud shine sulaiman bin salim wato ba abu daud wancan da muka saba sahibi sunan ba yaquli na cewa sami'tu an-nadr ibn shumayl yaqul naji wani mutum mai suna an-nadr ibn shumayl yana cewa al-jilfu idan an ce al-jilfu a cikin larabci al-khubz laysa ma'ahu idam gurasar da babu miya tare da ita ita ce al-jilf wanda hadisin abin da yake nawa jilfin khubzi wato malgacin gudasa wanda babu miya ma tare da ita shine kawai abin da aka yadda ka mallaka karkai sama da haka. Wa qala ghayruhu wani wanda ba shi ba yace huwa ghalizul khubz shine gudasa wanda take mai kaushi babu taushi ta tare da ita, wato irin gudasar mata ta talakawa kenan, ko da tan gure idan ka ga su a hannun talakawa take. Wa qala al-harawi الامام الهروي يتي المراد به هنا وعاء الخبز اما ابنده ake nufi da shi anan ba wai ita gurasan ba inda ake zuba gurasan wato kamar wani dan plate ko wani dan tangaran ko wani faranti shine ake da ka mallaka a gidanka faranti daya وعاء الخبز shine jilbul khubz kal jawalik wal khurj da al jawalik da al khurj dukkan su mazubi ne na abinci wanda suke amfani da shi a da a zamanin su wallahu a'lam duk sai da hadisin mun ce zaifi ne ko. وعن عبد الله بن شخير كو عبد الله بن شخير بكسر الشين والخاء المشددة المؤجمتين وتذاك وشين دا خاء كو نذاك مسا كسرة سنكم كو نذاك مسا ضمة رضي الله عنه. عبد الله بن شخير الله تقال الداء قريش أنه قال ياتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alhakumut takasur wannan sura din. Kala yace yaqulu ibn adam dan adam yakan ce mali mali dukiyata dukiyata gidaje na gidaje na motoci na motoci na sai ce wa halaka ibn adam min malik shin kai dan adam kana da wani abu ne na dukiyarka illa ma akalta fa afnayt fati abinda kaci ka karar da shi aw labista fa ablaita ko abinda ka suturta ji a jikinka fa ablaita ka mayar da shi tsumma ka tsufar da shi aw tasaddaqta fa amdayt ko kuma ka bayar da sadakar sa ka zartar da ita sadakar ta kai ga wanda ka nufata. Ai dukiyar ka daga cikin guda uku nan ne abinda za a ce dukiyar ka shine daga cikin guda uku nan, abinda kaci ko abinda kai tufafi ko abinda kai sadaka sauran fa duk abinda ba ci kai ba ba tufafi kai ba ba sadaka kai ba to wannan ba dukiyar ka bace kawai ka zama dan gadi kai wa waɗansu gadi ne su zo su ci ko su sha ko su yi sadaka amma dai kai ba taka bace ba kaga wannan darsin hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi an bayin dago wato wannan na nuna kenan kaga nan ci larura ne na rayuwa dole mutum ya ci abinci sannan kuma tufafi ita ma larura ce ta rayuwa amma kowanne ana son mutum ya yi shi tsaka-tsakiya abinda yake baya bawa fallasa kada ka ci wulakantaccen abinci da sunan gudun duniya amma kuma kada ka yi almubazzaranci da wuce gona da iri wajen abinci mai tsada sannan kuma kada ka sanya wulakantacciyar tufafi da sunan gudun duniya amma kuma kada wajen tufafi ka sanya tufafin da shari'a ta haramta maka kamar al-harir ko dukkan wani sinadarin da an haramta da namiji ya tufafi da shi ko mutum yayi kaya waɗanda suke na kasaita dan alfahari ga sauran mutane dan keta raini da wuta sa a kai tufafin da suke ba yabo ba fallasa kai ba wulakantaccen shiga kai ba amma kuma baka sa ba abin da ake kira libasa shuhura tufafin shuhura to wannan shine abin da ake bukata daga nan gurin kuma sai abin da kai sadaka da sadakan sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila to waɗannan su ne fa kawai dukiyarka duk abin da ba wannan ba wato kenan bai zama dukiyarka ba. Anan idan mun lura da hadisin manzon Allah ya faɗi galibin abin da shi dan adam ya fi bukatuwa zuwa gare shi kuma dukkan mutane sukan yi tarayya akan wannan amma akwai wanda larurar sa za ta karu wanda ya bukaci wani abin da ba ci bane ba tufafi bane ba kamar me kamar abin hawa tunda sun mallaki raƙuma sun mallaki shanu sun mallaki jakai sun mallaki alfadarai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da taguwa da yake hawa sai da aminci tabbata gare shi an gane ko sahabbai kuma sun mallaki waɗancan sannan da sauran dangin ababen hawa da mutane za su yi a kowane zamani nasu wanda suke daidai da biyan bukatun bai zama abin alfahari ba kuma bai zama wulakantaccen abu ba idan daidai karfinka kenan wulakantaccen to bai zama wulakantin ba sai ka hakura da shi kada ka zarme ka ce dole sai ka yi zalama ka samu abin da ya fi wannan idan karfinka ya kai ka samu wannan kuma sai ka yi shi ba tare da alfahari ko kuma wato kafafa ba. Ina fata an fahimta. Wannan dai shine abin da ake bukata. Wa an Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu an قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك فقال له انظر ما تقول ماذا تقول قال والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه رواه الترمذي. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi bin Mughaffal, Allah ya kare da a gare shi, yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi ya rasulullah wallahi inni la uhibbu, yace ya manzon Allah wallahi ina kaunarka. Fa qala lahu unzur madha taqul, manzon Allah ce ka lura da kyau me kake faɗa. Qala wallahi inni la uhibbu, yace wallahi ina kaunarka. Ya faɗa haka har salasa marrat su uku. Fa qala, sai manzo Allah ce in kunta tuhibbuni, in har kana so na, fa a'idda lil faqri tijfafa, to sai ka shiryawa talauci riga, wato kamar da talauci shine rigar ka, duk wanda ke so na to zai rayu cikin talauci da wahala. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni, domin talauci yana gaggawa ya riski mutumin da yake kaunata, mina sayla ila muntahahu, sama da gaggawar da korama take zuwa ga matukarta, zuwa karshenta. To shi wani hadisi zai yi fide. Wani ce masha Allah ya yi. Domin idan muka kalli rayuwarsa bai kama ai mun riga mun san sun fi kowa san annabi, musamman sayyidina Abubakar, musamman sayyidina Umar, musamman Usman, musamman Ali. Kuma mun ga irin yadda Usman dan Affan yake da dukiya, tare da cewa shi yafi kowa sama da Allah. Ko mun ga yadda ya rinka sanya kudinsa da dukiyarsa yana sayan bayi da suka musulunta ya yantar da su da dukiyarsa. Wannan ma yasa manzon Allah ya yabi dukiya ta gari in ta zanto a hannun bawa na gari, yace ni'ma al-malu salih lil 'abdi salih. Madalla da dukiya wadda take ingantacciyar dukiya ta halal a hannun mutum wanda yake salihin bawa na gari, wanda wannan riwaya ce ta Bukhari, wannan hadisin. To kaga ba za a kusanta shi ba da shi wannan wanda muka karanta a yanzu, wanda ko shakka babu hadisi ne dhaifi. Kun gane ko? Hadisi ne dhaifi. Domin in da haka ne, da duk wani musulmi manzo Allah za ka gani cikin talauci da wahala. Bayyin ne ake bai kai labari ba. Ai mara amin da kagin su, ka san akwai nakara a cikin matansa, don ya fi karo da abin da yake wake yin rayu. Abubakar ya fi kowa sama da Allah, amma ya rayu cikin talauci. Gasa Abdurrahman dan Awf yana cikin al'ashirat mubashara bil janna. Gasa Umar dan Khattab dukkansu ƴan kasuwa ne, suna da kuɗi a hannun su da sauransu, amma kuma suka fi kowa sama da Allah sallallahu alaihi wa alihi. Idan ya inganta ba, ai yanzu ba na san ba ka fahimci komai a cikinsa ko ba haka ba. Na fassara mana kalmomin ne kawai don mu ji larabcin, kuma don gobe in mun jo na gashi a wajen wa'azi mu rubuta masa a takarda, mu ce mun ji an ci hadisi ne da yi. Amma sai mun faɗa masa da daddaɗan kalma don kare jahaushi, ka sai dai jahaushi sai ki karɓa. التجفاف بكسر التاء المثنات. التجفاف تاء ذاك متى كسرة وتاء متقو بيو أسمى فوق جنا المثنات فوق وإسكان الجيم جيم كما كمتى سكوني وبالفاء المكررة فاف متى ميتو الفاف تجفاف وهو شيء يلبسه الفرس. أصلا التجفاف وانا بني دائكي سنيا ودوكي دولا كان قدم باينسا ليتقى به الأذى دم wato a kare tutuwa, kar mutum ya tutu idan ya hau. Wa qad yalbasu al-insan, sannan tufafi ne da wani lokacin dan adam na iya sashi. Dan haka da at-tifaf tufafi kawai ko riga, wato ka shirya kanka rigar talauci, inda hadisin ya inganta haka yake nufi kenan. sai dai kuma yanzu za a yi masa tawili ko da inganta malami na za ka yi masa tawili, ma'ana ka shirya kanka rigar talauci cewa kila talauci na iya samun ka, kila kuma ba zai same ka ba, dai idan ka shirya rigar talaucin kaga in ya same ka ba za ka jijjise ba, idan kuma bai same ka ba shikenan ka kawo, wannan in ya inganta kenan sai a yi wannan tawilin, amma in bai inganta ba ba za ka yi ma wannan shan wahalar tawili. Shi ne babban abin da nake tsammani, shi ne abin da nake tsammani. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وانا حديثي أن كاكوش كعب بن مالك الله قال يدعى قريش yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma dhibani ja'iani az-dhibu yawanci mukan fasara shi da kura amma kalkeci shine az-dhibu ad-dab'u shine kura wato ma dhibani ja'iani koda kalkeci guda biyu ja'iani majinyin wata masu jin yunwa ursila bi ghanamin da aka kora su ta shiga garken tumaki ba za su zama ba bi afsada laha mafiya barna a garken tumakin nan min hirsul mar'i alal mali wa sharafi lidinihi sama da kwadayin dan adam game da dukiya da kuma neman girma lidinihi a madadin addininsa. Me wannan hadisi yake nufi? Abinda hadisi yake nufi idan mutum ya kasance yana son kuɗi yana son girma kuma ya nema ta hanyar addini, yana son kuɗi amma zai nemi kuɗin ta hanyar me? Addini, kuma yana son girma da kasaita kuma amma yana son nema ta hanyar mai addini, to irin wannan mutumin barnar da yake wa addini idan ya tashi ta dara barnar da kalkeci guda biyu masu jin yunwa suke yi idan an kasa garken tumaki. Idan a lokaci ayi da cikin namun dabba ne kamar kula take amma ba kula bace wawaye na cewa kirkeci mai bawar kura ko mai nane kirkeci ga dabba ce, to ita dabba ce wadda take idan tana idan ta ji yunwa to idan ta je ba wai za ta hakura ba ne kaga ai dutsiyar kirkeci daya akwai ta za ta ishe shi, to amma da ya samu garkin tumaki yayin da yake cikin jin yunwa sai ya kashe su duka koda ba zai ci ba. An karɓi wannan hadisi daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah shi kare da a gare shi yace nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin, manzo Allah ya yi barci akan wata shimfiɗa hasir tabarma kenan, fakama sai tashi daga barci din wa qad athara fi janbihi, wannan tabarmar ta bar gurbi a haƙarƙarin manzon Allah ta yadda zanen tabarmar har ya fito akan haƙarƙarin sa. Qulna sai muka ce da shi ya rasulullah law ittakhadna laka wita'an, kace manzo Allah me zai hana mu samu maka wata shimfiɗa mai dan laushi laushi wanda idan ka kwanta ba za ta rinka barin zananta a jikinka ba. Fa kana sai manzo Allah ce mali walid dunya, ina ruwa na da duniya, ma ana fid dunya illa karakibin, ni dinna a duniya ba komai nake ba face kamar matafiyi, istazalla tahta shajara, wanda ya yada zango dai sha inuwa karkashin wata bishiya, sun maraha sannan ya yi tafiyarsa da yamma ta yi wa taraka ha ya bar bishiya ɗin, alaka ta da duniya kamar alakan wannan matafiyi da waccan bishiya. Lokacin da matafiyi ya zo gindin bishiyar da 'yan jakarsa ya zauna dan rana ta ɗanyi sanyi ya tafi, yakan kunce jakarsa ne ma? Ya ce to haka ne ma zama na gidan duniya, ban zo dai in kunce da ka in zauna in sakankance har in tara katifa da kaza da kaza da kaza. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya nuna manzon Allah ya fi kowa gudun duniya. Duk sufaye da suke gudun duniya yau idan aka je katifin da suke gidansu ba za su girgu ba ko ba kawo ba sa kwana akan tabarma. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih, hakikanin gaskiya sufaye irin na dama wanda suka gina sufanci akan gudun duniya da tsoron Allah da nisantar haram da kokarin cin halal, shi kanshi halal din ba a yalwatawa a cikinsa da yawa, babu irin wannan sufayen ne. Sufaye yanzu galibi masu neman kuɗi ne kuma sun fi kowa son duniya, sun fi kowa son duniya. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام رواه الترمذي وقال حديث صحيح واني متى من الله التي يدخل الفقراء الجنة فقيري ذات شقاء الجنة غانا تاشي القيامة قبل الأغنياء كافما ما تكوتي سلوث شقاء بخمسمائة عام دات اوان لوكا سندكي شكرا دليبير فقاسنا شكيم الجنة حاسي سن شكرا دليبير كافما ما تكوتي سلو يا مجلس ana te musu tambayoyi ina ka samu ina za ka kai ya aka ka gaji sahihi ne wannan hadisi ba ku da wani abin wallahi wannan ganyen kila ba ne ba a wani hadisin manzon Allah ya yi bayani ya ce yadkhulu fuqara'u aljanna qabla al-aghniya bi yawmin ko bi nisfi yawmin wa huwa 500 am min ayyam domin ranar tashin kiyama yawmin miqdaruhu 50 alf sana domin tsawon shi kamar shekara 50 ne to kaga ai tsawon lokacin ne mai yawa to har sai talakawa sun shiga sun shekara 500 kafin masu kudin da su saboda ana yi musu hisabi ana tambayar su kowane irin abu ya aka suka samu da gidaje da motoci da mallakai da gonakai da fulotai da kudaden gida da nawaje da daloli da sefa da wajene da waye da sauransu da account din gari kaza da na gari kaza da bashin banki da kari da maine da magudi da ciwa da duk ana tambayar mutu dan mai kudi dan mai mulki shi ma yayi kudi arzuta kansa ai shi ma min babu aula ba gara attajiri ba kawai shi attajiri ne da mai mulkin da ya arzuta kansa da kudin jama'a ai mai mulkin da ya arzuta kansa da kudin jama'a yana cikin babban musiba abinda ba su sani ba shine babu yadda za Allah ya kwantar maka da hankali wallahi duk wanda ya saci kudin jama'a ya mayar da shi nashi ko ya ce ni wallahi daidai nake je ƙarya yake ka kalle shi gani a furgise yake ko ba wahaltacciyar mace a duniya illa matar azzabi duk kudinsa kuma duk irin duniyar da ya gina wallahi a wahalce take ƴaƴansa a wahalce suke shi kansa a wahalce yake don baya da kwanciyar hankalin da zai biya mata bukatar ƴa mace saboda lokacin da baya da kuɗi yanzu ya samu ga treasury din gwamnati a susun gwamnati a hannun shi sai da ya ga dama yi sai ya ɗauka kuma sai yake tunanin zai sauka daga kan mulki to sai baya son ya sauka to akan baya son ya sauka ɗin nan fa shine hankalinsa ba zai kwanta ba kuma dole sai ya sauka to kuma idan ya sauka kuma zai son ya zauna lafiya duk gwamnatin da za ta zo ta zama ƙawarsa kar abinci ka barnar da ya a baya kar a kafa masa kwamiti kar a yi masa terere kar a yi masa menene white paper kar a yi masa waye duk ina jin tsoron wannan bala'in to wannan kadai ya isa wasifa to kuma nan saboda zalunci ne Allah ba zai taba kwantar maka da hankali ba ka cuci jama'a Allah ya kwantar maka da hankali ba zai yi ba ko mutanen da ka zalunta ku sanar da Allah ya isa to kuma addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi tsakaninta da Allah ubangiji ta Allah zai ce wa izzati wa jalali lansurannaka walau ba da hi ko lansurannaki walau ba da hi na rantsa da izzata sai na taimake ko da dan bayan kankanin lokaci babu hijabi tsakanin addu'a da Allah isa wani mai hikima yake cewa tanamu aynaka ko tanamu aynaka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanam kai kaje kana ta barci da daddare wanda ka zalunta ya kasa barci yana ta Allah tsine maka idan Allah kuma baya barci yana jin sa lokacin da yake cewa Allah sai ne maka kuma ya karba to za ka kwantar da hankalinka ci dole daga kowace musiba sai Allah ya hada mutum da dukkan musibu sai ya hada ka da cuta kuma kai ba za ka je asibitin nan kasar a duba ka ba dan ka san asibitin kasar ka lalata shi babu komai a ciki da an dauke ka yiwu sai jama da an dauke ka sai ingila sai jama sai ingila wani lokacin ma a tafi indiya da kai wani lokacin a tafi wani wuri da kai kuma ana can wurin hankalinka baya kwantawa duk wanda yake jirka kana jin tsoron kare ka da saka dan ya shiga da matarka da danka da kowa da kowa naka matarka baka santa mazo kusa da kai dan ka san tana lissafi ne cewa gara kai maza ka tafi kila tafiya ce zaka yi su kuma su samu kudi. To akwai tashin hankalin da yake wannan kuma kai baka saka sake ta ba ko baka saka aro mata wata ba ta zama karangiya ka ai wannan makarman musiba bace ba. To duk wannan sakamakon zaluncin da masu mulki suke yi ne ta Allah ya hana musu kwanciyar hankali. Ko Allah ya dora maka wata larura kaga cewa ga kudin ga komai ka je dukkan asibitin duniya an kasa magance maka ita. Nawa ne aka samu wanda za a hada shi da kansa ko a hada matarsa ko ɗansa da kansa a je a yi ta magani ba ya yi. Nawa za a samu mutum na ciwon kafa a je a yi ta magani a je Jamus a je ina ne kafar ta yi warkewa. Nawa za a samu duk wannan ya sai zama ishara ga mutane. Nawa za a samu jinin mutum ya hau a sauko da shi ya sake hawa a yi ta saukewa kullum ana saukewa kamar a kurukura yau a yi lodi gobe a sauke gobe a yi. A sauke jinin shi kuma ya hau da kanshi nawa ne suke cikin wannan musibar cikin masu mulkin masu kai zalunci wallahi ba za su lissa kuwa saboda sun zalunci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ta gayyara jama'a sun kashe al'umma babu yanda za a yi hankalin su ya kwanta. To wannan a duniya kenan kafin a je lahira shi yasa sai talakawa su shiga aljanna su yi shekara 500 kai kuma kana nan tsaye ana ta tambayar ka kaga maganar tashi hankali bane wannan. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كرونا حديث رك عبد الله بن عباس ده عمران ابن حسين الله تعالى يدعى غريس daga manzo صلى الله عليه واله وسلم يتي اطلعت في الجنه فرأيت اكثر اهلها الفقراء مزالته ناليك الجنه sai naga mafiya yawan wanda suke cikin ta fakirai ne. وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء نالك وتا سينجم في يوم ودن دسكي تكين تماتاني. متفق عليه بخاري دا مسلم سكر رويته من رواية ابن عباس دا رواية عبد الله بن عباس كفا يجيريسم في واجه كنغ الجنة أقوما سكو دي أما باس ديوا فكيريسك في واجه كنغ الجنة سنن كما أقوي سولا متا نيا تكين وتا أما كوماتا سن في واجه. To malamai suka ce yaushe annabi ya laika, waɗansu malamai suka ce ya laika ne a daren Isra'i da Mi'raji dan a wannan lokacin an nuna masa wuta an nuna masa aljanna. Waɗansu kuma suka ce a kowane lokaci da manzon Allah ke salatul kusufi an nuna masa wuta an nuna masa aljanna. Akwai ma wani lokaci ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah wato sai aga ya miƙa hannunsa gaba sai aga kuma ya sake dawo bayan an gama aka tambaye shi me yace wani ɗan itace ne ga yana roto a cikin aljanna har yi zai ɗauka aka ce ba lokacinsa ba ne ba annabi sallam ana nuna masa abubuwa makamanta waɗanda ta hanyar wahayi sira da aminci su tabbata gare shi kuma din ya zo mu'ujiza a gare shi gagarumar mu'ujiza ta tsira ta dukkan wani annabi a duniya. Don haka dai ƴaƴan uwa musulmi mun ga yadda wannan hadisi ya nuna mafiya yawan waɗanda suke cikin aljanna talakawa ne manga kuma wancan da ya nuna mafiya yawan waɗanda suke wuta wato ainihin mata ne. To a nan gurin kaga wato don haka annabi ya ce da mata su rinka yawaita sadaka kuma an tambaya me yasa mata suke da wannan manzo Allah sai ya faɗa babai guda uku akwai butulcewa miji ta yadda mace ba duka mace ba ce take wa mijinta godiya ya yi mata ihsani ya yi wa iyayenta ya yi wa danginta amma inda zai kuskure gaba guda ɗaya a wani lokaci tana da dama ta ce yau bai ka taɓa mun tunda muke a rayuwarmu za ta iya faɗin haka. Haka manzo Allah ce lau ahsanta ila ihda wannan dahara thumma ra'at minka ma la turid la qalat ma ra'aytu fika khairan qattu inda zaka yi wa ɗaya daga cikinsu ihsani tsawon lokaci sai daga baya wata rana ka yi abin da ba ta so sai ta ce ai tunda kace ba ka taɓa mun alkhairi ba. To wannan kalmar ta rashin godiya da mata ke yi tana ɗaya daga cikin abin da zai kai su wuta. Abu na biyu kuma kasratu shaka yawan kai kuka motsi kaɗan ta je ta yadda mita akwai matan da suke da mita da bala'i idan aka yi masa abu sun yi ta ja kenan suna gutsurtso masu faɗa a ji masu sake faɗa ka ba ta haƙuri ma kuyi sulhu kuma baya hana gobe idan ka wani laifin ta tuno ma da najiya ta haɗa duka gaba ɗaya ce maka hukuma da shi a yau. To wannan yana daga cikin abubuwan nasu. Sannan kuma dama ɗabi'ance
namiji ya fita yawan addini ba don komai ba, saboda shi a kwanakin al'ada Allah ya kaddara yana yin sallah, ita kuma ce tana al'ada ba za ta yi sallah ba, ko ba ce ta rama sallar ba. To kaga ya fita da yawan da waɗansu kwanaki na ibada a kowane wata, shi ne kwanakin da ita take yin al'ada, shi kuma yana yin sallarsa. To don haka sai manzon Allah ya faɗa musu cewa ga yadda za su cike wannan matsalar, in namiji ya fi ki da yawan sallah ke sai ki fi shi da yawan sadaka. Shi yasa lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan, sai mata ba su da kuɗin da za su yi sadaka ma a wancan lokaci sosai, amma sai suka riƙa cire abun wuya da awarwaro da zobe da ƴan kunne da suke da shi, ko na zinari ko na azurfa, suna sawa a cikin tufafin Bilal. Bilal kuma ya tare abin yana karɓa a matsayin sadaka don a tara a ba fakirai waɗanda suke cikin wahala. Haka hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari. Da haka a nan gurin sai mu kwadaitar da matanmu da yawan sadaka, sannan mu kwadaitar da su da yawan sallolin nafila, tunda su akwai kwanakin da za su samu gibin sallah, sai nafila din nan ta taimaka wajen su ma sun cike wani abu. Sannan mu kwadaitar da su yawan zikiri, yawan hailala, musamman zikirai na manzo sallallahu alaihi wasallam. Ga hisnul muslim na a ko'ina, ga na larabcin, ga na boko da aka fassara da turanci, ga wanda aka fassara da Hausa. Dan adam a yanzu kan wajen yada ilimi kusan mutum baya da uzuri, shinan abu ne kawai abin da yake bukata lokaci. Kowane mutum yayi kokarin ya ga yawa matarsa gata a cikin gida, yayi mata wani dan karamin library nata, ko da a cikin falanta ne ko a cikin ɗakin ta. Library din zai kunshi abubuwa kamar haka: na farko akwai video cassette waɗanda suke na addini, ko kira'a, ko tafsiri, ko hadisi, ko fiqhu, ko wani tarihi ingantacce, duk gashi nan an shirya mata. Na biyu audio cassette wanda suka shafi tafsiri ko hadisi ko kitabu tauhid ko sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko bulugul maram ko wani littafi na addini da aka san wani tsayayyen malami na sunna yana fassarawa, an sa mata a ciki. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, mutum ya sa mata a ciki. Ko waɗansu lalcoci ɗaiɗaiku da waɗansu karatuttuka ɗaiɗaiku da ya san cewa wannan ya kwanta ne ɗin mace musulma, duk ya kawo ya sa mata a ciki. Sannan kuma da littattafai na Hausan da na Turanci, idan tana jin Turanci, mutum ya kawo mata ya sa mata a ciki, ya tsara mata don ka shagaltar da ita. Saboda idan baka shagaltar da ita da alkhairi ba, ita za ta shagalta da sharri. Sai ta shagalta da sharri, kuma ka rinka yi mata dabara cewa wanne kika ji, wanne kika ji, da Allah yana son ki ji wannan kasar din, amma ki dan rubuta min me kika fahimta a ciki, amma bai nawa kika fahimta. Idan kana mata wannan yadda dabara, sai kaga ta ji shi gaba daya. Ke rubuta min abinda ba zai wuce shafi biyu ba na telescope, me kika fahimta a wannan gasar din. Kaga za ta bayar da saurare, ba wai saurare ga garin saurare ba, na lalle ta tsaya ta fahimci me ne idan ta rubuta maka shi. To da wannan dabarar ne mutum zai ta jambace ya dora ta akan siratul mustaqim, kuma ya kokari kawayanta su zanto mutanen kirki ne, suna zuwa islamiyya, suna addini, ba kawayen shirme ba. Kuma kai ne zaka lura akan haka, in kaga dama ma zaka iya zaban mata kawaye da wayo cikin matan abokananka da ka san wata ta kirki yadda za su yi. Wata rana sai kai ta ziyara, kai mun dade mu je gidan suwanci ba, mu je mana ko su su je, ko to kaga ka hada ta kawaye. Amma idan ka bari ta dauko kawayenta, ta ce kai baka yi saka shiga cikin harkar kawayenta ba, to za ta yi kawayen banza, su yi ta mata hudubar shaitan, ta fifike ta lalace, kuma karshe kai zaka yi hasara tunda kana haihuwa da ita, ƴaƴanka ba sa samun kulawa da ya kamata ace su samu. Ka shirya mata yadda programs na addini za ta rinka sauraro a radio da television, kai ka rike lokutan da ake waɗansu karatuttuka masu mahimmanci, ko waɗansu shirye-shirye masu mahimmanci, ko na addini, ko na kiwon lafiya, ko na tattalin arziki, ko wani abu wanda za ta yi amfani da shi. Duk ka rike gidan radio da kuma lokacin da ake abin, gidan television din da lokacin da ake abin, na gida ko na waje, sai ka shagaltar da ita da ayyuka na alkhairi masu yawan gaske. Amma idan ka kyale ta zaɓa da kanta, da wuya ce wa kanta zaɓi mai kyau. Tunda da sharri ga shina a gidajen talabijin, musamman masu satellite, sharrin da ke ciki yana da yawa. Akwai alkhairai ta wani bangaren, amma sharrin da ke ciki ba gangani ba ne ba. Akwai tasoshi masu kyau, masu bankaye, waɗanda za a gana waɗansu ababai na addini, karance-karance, ko waɗansu programs na addini. Dubi tasha ta Ikra, za a ga akwai abubuwa na addini, wani lokacin su yi da Turanci, wani lokacin su yi da Larabci. Akwai alheri mai yawa a ciki, duk da akwai waɗansu programs da waɗansu ƴan bida-bida suke, amma dai akwai wani wurin kuma da za a ga akwai sunna tsantsa a ciki. An fahimta ko? To wannan babu da kai, haka duniya take. Rigima yake tsakanin sharri da alkhairi tun lokacin da Allah halicci annabi Adam ya hada shi da Iblis wuri guda, haka ake har a yau, kuma har a tashi kiyama. Wannan babu yadda zai gogurme yake tsakanin ƙarya sai gaskiya. irin su tasha ta alfajir, kuma akwai wadansu tashoshi da za a gani su dama na ilimi ne kawai, tsantsa babu shirme a ciki. To kaga irin wannan duk sai mutum ya koyar da iyalansa idan yana da sukunin yin waɗannan. Amma idan ba haka bakai ba, wallahi barnar da take duniyan nan, dandanan a ruguza matarka, a ruguza ɗanka ta hanyar kafar watsa labarai abu ne mai sauki, ta hanyar kasa-kasa da za ta kallo na shirme ita da kanta, ko wanda za ta ji na shirme ita da kanta. Ku duba yau irin waƙe-waƙe, ka ji duk wata waƙa da Turawa suka yi, duk wata waƙa da Indiya suka yi, sai ɗanin yaranmu sai sun karya harshe sun yi irin ta da Hausa. Sai a yi ta neman irin waɗannan ku. Saboda haka akwai sharri da yawa a duniyar nan mai yawan gaske, sai mutum ya yi ƙoƙari yadda zai wa matansa dafa'i, ‘ya’yansa ya musu dafa'i. Allah tsare. ورواه البخاري ايضا من روايه عمران بن الحسين من جمع ده وان اسامه بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ده اسامه بن زيد الله يكره يدا غريش يتي ده منزو صلى الله عليه وسلم قال يتي قمت على باب الجنه ناطيا اكن كفر الجنه فكان عامه من دخلها المساكين سيزنتو مفيا يوم وند suka shige ta talakawa ne kaso da yafi yawa cikin wanda suka shiga masakin talakawa ne, mabukata ne. Wa ashabul jaddi mahbusuna, ma'abuta rabo na dukiya ko na mulki mahbusuna, su suna can an tsare su. Ghayra anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar, amma a wannan lokacin waɗanda za su tafi wuta an tafi da su wuta, sauran ne ma aka rige su kuma ana ta tambaya har sai an fata wannan lokacin da su. Wal jaddu, lafazin al jaddu me yake nufi? Shine al-hazzu wal-ghina, wato rabo ko wadata. Wa qad sabaqa bayanu hadha al-hadith fi bab fadli ad-da'fa, idan muka manta ba wannan hadisin sharhin sa ya gabata a babin da yake magana akan falalar talakawa da mutane masu rauni a can baya. Wa nabi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi, daga manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qala, manzo Allah ce asdaqu kalimatin qalaha sha'ir, mafi gaskiyar kalmar da mawaki ya taba fada, kalimatu labid, ita ce kalma ta labid da yace ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Ana saurara ku ji, kullu shay'in ma khala Allah batil, duk abinda ba Allah ba shirme ne ba da tabbas. Abinda yake nufi gairu sabit, ba tabbatacce bane ba, Allah ne kadai tabbatacce, amma duk abinda ba shi ba ba tabbatacce bane ba, domin batil anan gurin ana nufin almutaghayyir, abinda zai iya canjuwa, ko azza'il, abinda zai iya gushewa. An gane ko? Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir. To anan gurin wato malamai suka ce manzo Allah ya takaice kyawun kalma da mawaki ta faɗa, bai ce ba kyawun kalma alal itlaq, domin wata kalma ce tafi kyau alal itlaq? Zancen Allah, daga nan sai zancen annabawa. To amma idan ka biyo ɗaiɗaikun mutane, ko musamman ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke mawaka, to duk wani mawaki kalmarsa bata kai tsafta irin wanda Labid ya faɗa ba, da ce ala kullu shay'in ma khala Allah batil, duk abinda ba Allah ba fa abu ne wanda yake ba dawwamamme ba, zai iya rushewa, za a iya neman sa a rasa, Allah ne kaɗai da abinda suka ce. Wannan kalma tashi ta yi daidai ta fuskar ma'ana, ko ta kusanci faɗin Allah ta'ala, kullu shay'in halikun illa wajaha lahul hukmu wa ilayhi turja'un, duk abinda ba Allah ba rusasshe ne, zai iya halaka, zai iya gushewa. To kaga sai manzo Allah ya tsaya daidai nan. Don haka wanda ya haddace waqal labid kada je wata rana ya karasa rabin baitin, tunda yace ala kullu shay'in ma qala Allah batil, sai yace wa kullu na'imin la muzalata la muhalata za'il. Kaga ƙarshen baitin manzo Allah da kude shi ba, da yawa zaka ji akwai wanda za su karanta wannan baitin sai su karanta har ƙarshe a matsayin manzo Allah ya bada shaida akan duka mai kyau ne. To shi ko wannan shatrul bait din shi ne mai kyau, amma wancan na ƙarshe kullu din su a can gurin ba yadda za a yi ta karbu, ba karbabbiyar kullu ba ce ba, amma anan ala kullu shay'in ma khala Allah batil, wannan an karba. Amma da ce wa kullu na'imin la muhalata za'il, dukkan wata ni'ima za ta gushe, Umar dan Khattab ya ce a'a, banda ni'imar aljanna, shi yi shiru banda ni'imar aljanna. To kaga bai kamata ka je karanta hadisin ka karasa baitin gaba ɗaya ba, tunda manzo Allah bai bada shaida akan rabin wannan baitin. Yadda dai waka talabir take kenan, ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la muhalata za'ilu, وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar ya bayyana kuma sa bayana magana bane akan falalar talauci to shi yasa kawo hadisi a wurin sun shi hadisin ya inganta bai san da ifi bane a wancan na ƙarshe da ya ce ala kulli shay'in ma khala Allahu batilu duk abinda ba Allah ba zai rushe ma'ana har duniya gaba ɗaya rushe za ta yi to me na bata muhimmanci sama da kima ka fahimta na'am wannan mai tambayar na cewa shin dukiyar da mutum ya ware a matsayin wakafi ana fitar mata da zakka a yau ita kanta sadaka ce gaba ɗaya ka cokan ɗinta sadaka ce dukiyar wakafi ba a fitar da zakarta sannan kuma ba a cewa misali daga baya an fasa ko ƴan uwansa su je sun fasa ko a ci gadanta ba a cin gadanta wannan yana son ƙarin bayani dangane da mutum da yake da mahaifansa kuma da sun gajiya amma kamar dai ayatar da na fahimta a cikin takardar tasa ita mahaifiyarsa ta fi gajiyawa matuƙa ƙwarai da gaske ta tsufa da yawa suna tare da mahaifinsa a ƙauye shi kuma yana zaune a cikin gari shin ya halatta ya ɗauko mahaifiyar tasa ya kawo ta inda yake a nan gurin tunda abin da ya kamata a tambaya shi ne ita kaɗai ce a wajen mahaifin kaga ita kaɗai ce ba za ka ɗauko ta ba in yana da waɗansu matan to sai ka tambaye shi izini in ya amince amma ita kaɗai ce sai dai ka yi ƙoƙarin ɗauko su su biyan ka kawo su wurinka amma in yana da waɗansu matan ita kuma kana ganin ta gajiya tana buƙatar kulawar ɗanta a kusa da ita to sai ka nemi izinin mahaifin a bisa ga haka idan ya amince maka shi kenan babu in bai amince maka ba za ka ce ba dole sai ka ɗauko ta sai dai kai ka yi tsarin da za ka rika tallafa mata din kana zuwa a kan kari a kai a kai ko kana yin aiki ko da baka je ba ina ji wannan ce kadai tambayar da take da alaƙa da karatunmu sai wani da yake tambaya kan cewa yana da mata guda biyu ya kai shiga ɗakin ɗaya daga cikin su matan har kuma su yi wasanni da ita a ranar da ba ranar girkinta ba ko ba ranar kwananta ba me hukuncin haka hadisi ya tabbata daga ummu na Aisha ta ce da wuya wata rana ta zo manzon Allah bai shiga ɗakin wata daga cikin matansa ba yayi komai da ita in banda saduwa kuma ya ba ranar girkinta ba da haka dan mutum yayi wasa da ɗaya matarsa a ranar da ba girkinta ba yayi wasanni da ita ba tare da saduwa ba wannan ba haramun bane ba hadisin ummu na Aisha ya nuna haka kuma yana cikin bulughul maram a cikin babu isratin nisa a wancan satin da ya wuce ka ce karama mai ita bai sani ba na yarda kana da dalilai amma yanzu ga wata aya ana atika bihi kaula an yatarda ilayka tarku to ai sai kai magana miji mai ta mai aya take ne haka kawai ka jeho aya ba wani bayani ba komai ka kike ka kike lamarin ka rubuto bayanin da take nufi a ciki kai kila ka gidu ne akan cewa shi wanda yace ana atika bihi kaula an yartadda ilayka tarfu ko ni waliyi ne dan haka ya faɗo wannan a matsayin karama kaga wanda wannan ba magana sai da za a sallama maka ba a babin tafsiri ka je ka duba tafsirin ayar da kyau cikin tafsirin Ibn Kathir da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari ka hada da littafin Ma'alim al-Tanzil na Jamaluddin al-Qasimi za ka yi kyakkyawar fahimta mai ayar take nufi na'am to ai da ma aslam ba wani bukatar sai an ce maka Muhammad al-Awwal, Muhammad al-Thani, Muhammad al-Salis, Muhammad al-Ashir, Muhammad al-Hadi. Wannan a Hausa ne al'ada muka saba cewa wato mutum za ka samu yana da sha'awar ya sawa ƴaƴansa sunaye, kowa a yi ta sa masa Muhammad. To dan a bambance tsakanin na farko da na biyu, tunda idan an ce Muhammad za ka ce wanne, to shi ne sai aka kawo al'awwal dan bambancewa, amma sunan shi ne Muhammad ɗin. Amma a gwada ai ba suna ba ne ba, a wani lamba ce da suna a wani kuma Allah ba shi haƙuri. Amma da ke yanzu awwal na ɗaya kenan, ka gani Sani na biyu kenan, Salis na uku kenan, Rabi na huɗu kenan, wato Muhammad na ɗaya da Muhammad na biyu da Muhammad na uku da Muhammad na biyar har Muhammad na goma, tasai Muhammad tasai, kaga Muhammad na tara kenan, har na goma Muhammad al-Ashir, har na goma sha ɗaya Muhammad al-Hadi. Sai ka samu ana ta haka, kamar dai na faɗa al-awwal ɗin asali ba suna bane ba, sai dai in mutum kawai tun fara dama an ce sunansa awwal, to wannan kuma wani abu ne daban, amma lakabi ne ko kuma kace lamba ce kawai. Muhammad ɗin shine asalin suna. Kamar mutum kawai ya ce shi yanzu ba zai zana su ce masa awwalu ba, kawai sunansa Muhammad, yayi dama asalin Muhammad da na ce shine asalin suna. Wancan an zo da shi ne da bambance tsakanin na ɗaya da na biyu da na uku. Na'am, wa alaikum salam. Banjuwa anan to akwai wata baiwar Allah da aka yi mata rasuwa mahaifiyarsa ta rasu, ko da kuma limam na wannan masallaci na kamsa salawat mahaifiyarsa tana fama da rashin lafiya, da Allah don musa su cikin addu'a, ita wadda ta rasu Ubangiji ta'ala ya jikanta da gafara, Allah ya kuma yarhamshe ta. Akwai wani dan uwa ma da zai da yamin waya shi ma daga ungurgin yucewa yayarsa ta rasu, duk sai mu sa su cikin addu'a, Allah ya jikansu da gafara ya rahamshe su. Sannan kuma wadda ba ta da lafiya Ubangiji ta Allah shi ba ta lafiya. Akwai darasi da da nake sha'awar farawa, ko da yake ba zai zama duk sati ba, zai zama a wata sau daya. Mutanen masallacin Tsayam sun matsa lamba da yawa, shekara goma suna abu daya, shekara goma kenan tun 93 suke ta bina, kaga shekara goma sha mu kenan, cewa lalle lalle sai na sa musu darasi. Suka ware ranar Litinin suka ki baiwa kowane malami tsawon wannan shekara goma. To a hakikanin gaskiya idan ka lura yanzu darasa na a sati Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, kwana nawa kenan? Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, wannan kwana hudu kenan. To waɗannan dangane da darasin magariba kenan, banda darasin magariba kuma akwai waɗansu darasin Asabar da Lahadi da safe, sannan akwai wani darasin Talata da yamma. Kaga idan ka hada darasi nawa kenan? Darasi bakwai kenan. To banda wani darasa guda bakwai akwai lokacin da nake shiga ajujuwan mata a Uthman bin Affan, idan an sami karancin malamai ko latun wani malami ko dai wani abu makamancin haka, banda lasoci da wane ne da wane ne, abubuwan suna da wahala gaskiya, suna da wahala matuka. Kuma kar ku manta akwai bashi a kaina na darasin sira, wanda mun fara mun yi nisa wajen darasi 30 da wani abu muka tsaya, wanda muna san a ce Allah akalla mun ci gaba an tafi da littafin har zuwa ƙarshen sa, wanda shi in za a yi shi zai zama Lahadi ne. To kaga shi ma saboda ayyuka da suka min yawa na kasa sawa, dan haka sai zanto na ce musu sai dai zai zama sau ɗaya ne a wata, ba duk sati zan je ba, sau ɗaya a wata. Da aka yi a wani watan to kuma ba za a sake ba sai wani watan. To mun yi ittifaki za mu karanta littafin Al-Kaba'ir, littafin Al-Kaba'ir na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ba na Imam Adh-Dhahabi ba, littafin Al-Kaba'ir na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. To wannan littafin shi zamu karanta so daya a wata. Misali idan Allah ya kaddara na je wannan litinin din to ko ban sake zuwa ba sai wani wata. Idan ko ban je ba to kenan sai wani lokaci na gaba. Bana sai in ce wannan litinin din zan je saboda akwai yiwuwar a ranar litinin din zan yi wata tafiya. In kuma na yi ta to zan kwana sai 30 zan dawo. To kaga ina jin tsoron in ce aje litinin kuma aje ba a ganni ba. Saboda haka mu bari dai nan gaba zan sanar da wanda zan kwana sai dai mutane sa iya mallakar littafin ya zanto yana hannunsu. Da zaran na samu tabbas ɗin litinin da nake nan sai in ce musu kawai litinin mai zuwa zamu fara. Tunda dai so ɗaya ne a wata aiki yana da sauki. Idan na ga dama in yi a farkon wata, idan na ga dama in yi a ƙarshen wata. Na san dai na gama da wata. Ko ba haka ba. To shi ne ina jin tsoron ya zanto ban je ba. Ina gari zan je in yi a wannan litinin da amma in ba na gari fa kar a zarge ni. Ko ba haka ba. Shi yasa na yi wannan bayanin. Allah shi taimaka mana. Wani shiri na mai ba? A hakikanin gaskiya wanda duk Allah ya bai wa mulkin jama'a to gwargwadon yawan jama'ar da suke karkashinsa gwargwadon girma ko nauyi da ke kansa kuma gwargwadon yawan tambayoyi da zai ansa a ranar tashin kiyama. Idan mutum Allah ya bashi mulkin Kano, jihar Kano, kaga ta sha bamban da jihar Katsina wajen yawan jama'a, ta kuma sha bamban da jihar Kebbi, ta sha bamban da kowace jiha a arewa. To kaga mas'uliyya da responsibilities da ke kan wanda yake da gwamnati a Kano ya sha bamban da wanda yake kai a Katsina ko Jigawa ko Zamfara ko Kebbi ko Sokoto. Wannan shi ne abin da ya kamata masu mulki su kalla. Mulki na siyasa na farar hula yana da wani bangare na alkhairi amma yana da bangarori na sharri. Bangaren alkhairinsa koyaya a cikin mulkin farar hula an dan fi yin waɗansu ayyuka da mutane ke gani, abinda a mulkin soja kwata-kwata ba a yi. Mutane sai su yi mamaki shekarun da sojoji suka yi suna mulki kaso da ake barowa na jihohi ina ake kai shi. Hakikanin gaskiya dan babu wani abin da zaka ce wanda yake nuna cewa ana kashe hakikanin abin da ake samu ko wani kaso mai tsoka cikin abin da ake samu. Saboda haka sai zanto cewa mutane sun samu kansu cikin halin rashin abubuwa da yawa a lokacin mulkin soja. A lokacin farar hula akan yi ayyuka duk da cewa akwai maguɗi, akwai rashin gaskiya a kungila, amma aka danyi waɗansu yan ayyuka alkhairin da ke ciki kenan. To amma bangare na biyu na sharri da ke cikin bangaren mulkin farar hula, wato gwamnati ba ta son ta yi abin da za ta rasa wani adadi na mabiya ko masoya. Gwamnati ba ta son ta yi wani abu da zai jawo jam'iyya ta yi barin wani adadi na mutane. A sakamakon haka sai gwamnati ta yi ta bin mutane a yadda suke so amma ba a yadda ya kamata ba. To wannan shi ne sharrin da ke cikin mulkin siyasa. Yanzu misali idan ka ɗauki 'yan wasan kwaikwayo. Shin samuwar 'yan wasan kwaikwayo a cikin kowace jama'a alama ce ta ci gaba? A ce ci gaban ku shine kun fi kowa yawan fina-finai a duniya, wannan ci gaba ne? Ban tsammanin wannan ci gaba ne. Wannan ba ci gaba bane ba. Kuma musamman idan ka ɗauki wasan kwaikwayo a matsayin wasan kwaikwayo, kila su turawa suna kashe kuɗi a wasannin kwaikwayo ko a shirye fim, suna shigar da siyasa mai ɗimbin yawa a ciki. Saboda masu ilimi ne suke yi, ƙwararru ne, masana ya kamata ne, sannan ya kamata ɗin fa a ma'auni irin nasu na jama'arsu, ba a ma'auni naka da kai musulmi ba. Da haka su can gwamnati za ta iya shiga ciki. Duk wani fim da za a yi wanda yake nuna tarihin yaƙe-yaƙe ko yaƙin duniya na ɗaya ko na biyu, ko yaƙi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa, ko yaƙi tsakanin Turawa da Indian daji, ƙarshen fim ɗin zaka samu dai Amerika ce take yin galaba. ko ba America ne yake ingalawa, babu yadda za a yi wani yaki a Hollywood, a yi wani film na yaki da zai nuna ba karshen sakamakon America ce ta sakaye, ba zai yiwuwa. Saboda akwai siyasa mai yawa a cikin me, a cikin film, kuma gwamnati ta shiga, ta yi ruwa, ta yi tsaki a ciki. Duk yadda za a yi a nuna maka ba America shi kadai ne mutum a duniya, duk sauran ba mutane ba ne, kawai 'yan rakiya ne, sun zo duniya don su rakuwa Amerikawa, a gama kuma su tafi, sai an yi shi ne siyasar film a America. Idan ka ɗauki fina-finai na ƙasar Inyamurai, za ka samu cewa duk abin da suke ƙoƙarin su yaɗa a ciki, akwai yaɗa Kiristanci mai ɗimbin yawa a ciki. Ga wani ba da lafiya, an jiyo shi an yi addu'a ya samu lafiya, ga wani ya shiga cikin wani talauci, an jiyo shi an yi addu'a ko ya lataye kuros-kuros, ya cece shi ko wani abu, ko an je wajen boko, suna yaɗa kalcha ɗinsu mai yawan gaske. Amma mu na mu ba sa yaɗa kalcha ɗin mu, ba sa yaɗa addinin mu. Ko bisa kala zarurta. Idan harfin ya zama masifa, ya zama juz'un min thaqafatina, wato wani bangare na kalcha ɗin mu, dole sai an yi film. To ya kamata ya yi hidima wa addini, ya yi hidima da mai al'ada, al'ada wadda take mai kyau, kunya, gaskiya, rikon amana, tsoron Allah, shiga ta gari, ta yadda wanda yake film din idan ya fito, idan mace ce ko in namiji, da an ganta baka da wata tambaya da zaka yi, ka san musulma ce tsantsa ta hanyar shigarta, in namiji ne ma ka ganshi ka san musulmi ne. Amma yanzu me bambanci tsakanin samari da suke fitowa a cikin filannuka na wasan Hausa, taurarinsu da taurari na kasar Inyamurai wajen tufafi? Me bambanci a tsakani wajen alakar waɗannan da mata da alakar waɗancan da mata? To, kaga wannan ba fim bane ba, wannan shirme ne, wannan sakarci ne. A nan gurin idan gwamnatoci Allah ya musu gidar dogo, sai su samu malamai da suke jin tsoron Allah za su faɗa musu gaskiya, waɗanda su nuna musu gyare-gyare da shawarwari da ya kamata su yi. Amma illar masu mulkinmu a arewacin Najeriya, kuma shi yasa za mu sha wahala, ba sa san wanda yake faɗa musu gaskiya, ba sa san wanda zai ce kaza da aka yi an yi kuskure, ina ganin ya kamata a gyara. Mun taɓa zuwa wajen wani mai mulki da waɗansu malamai, kafin mu shiga wajen abinda duk za a faɗa mun yi ittifaki, haka za a faɗa, ni na abin ta ɗari bisa ɗari haka za a faɗa. Amma muna shiga sai naga an canja gaba ɗaya, kamar ma ba mu yi maganar ba, wata magana ake ta daban. Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk abin da muka ce in mun ji za mu faɗa, babu guda ɗaya da aka faɗe shi. Sai na lura waɗansu suna kallo na, wato kai ne baka jin tsoronta mutu ka faɗa? Wallahi haka na lura, suna kallo na, wato ni zan faɗa, ni kuma sanar da hannu na faɗa. Sai muka yi ta ja in ja da shi mai mulki, ni in faɗa shi ya faɗa, ba wanda ya taimake ni cikinsu. Hasali da ɗaya daga cikin malaman gwamnati ya ga abin zai ɓata gwamnati rai, sai shi salati gobe ga annabi. Muna cikin magana, na yi tambaya ga jami'in gwamnatin bai bani ansa ba, shi kuma wanda ya ce salati gobe ga annabi, don ya san wancan baya da ansa. Kuma ba wanda ya ce a yi tsaya mana, a yi ba ba shi ansa ba, ba wanda ya ce haka, ba wanda ya taimake ni. Haka aka yi salati gobe ga annabi, fatiha da salatul fati, wace ce wace ce, shi ke na aka tashi. Wasu da muka fito kuma sai suka zaga, Allah saka maka da alheri, Allah jiga iya. Billahi da haka ake. Saboda haka duk wanda kake ganin cewa ba zai baka kunya ba, sai baka ruwa, sai baka ruwa. To illar shi ne sai irin waɗannan malaman da suke so su ga mai gwamnati take so, sai su ɗora ta a kai, kuma ta yi ɓarna kafin ta tuntuɓe su, su kuma su nemo aya da hadisi su kare ɓarnar cewa ba ɓarna ba ce ba. To sai su bai wa gwamnati hoton, to addinin fa iri biyu ne, wancan nashi na da zafi, wannan nashi na da sassauci, kuma kowanne malamin addini ne, kowanne reference ne, kowanne hujja ne. Tunda kowanne hujja ne ya ce Allah ya ce annabi ya ce, bari in ɗauki wannan wanda ya ce Allah ya ce annabi ya ce da ya fi sauƙi, ba zai ci karo da bukatuna ba sama da in ɗauki wanda zai ci karo da bukatuna. Shi ne musibar da muke ciki, shi ne babbar musibar da muke ciki. Amma idan mun waye mun san abin da ya kamata, a daidai lokacin da kasuwancin Kano ya koma hannun Inyamurai da kwarori da 'yan India, a daidai wannan lokacin ne za a zanto production ɗinmu shi ne yin fim, wanda za mu karrama su ne wanda suke yin fim, a daidai wannan lokacin idan mu al'umma ne da muka san abin da muke zami haka. Me wannan ke nunawa? Gidadancin mu, rashin sanin nauyin da ya rataya akan mu, kuma mu ba al'umma bane, mun zama abin dariya a gaban sauran al'ummomi, shine kawai abin da ke nunawa. Na faɗa mana kwana hudu da suka wuce cewa idan ka kama hanyar gwarzo daga nan gurin zaka tafi Funtuwa, daga nan zuwa dai kilomita 100 ne, dam nawa zaka ketare? Kusan guda biyar. Me yake amfana da shi yanzu a daidai lokacin da ake wannan rigimar ta cewa Najeriya za ta cigaba ko ba za ta cigaba ba? Idan an raba Najeriya sai zanto babban arzikinmu shine fim? Idan to shine tattalin arzikin kasa? Fim din da mu a tsakankaninmu muke yi ya kare a tsakankaninmu. Za mu ɗauki fim ɗinmu ne mu kai inda su saya su kalla? Ko Bature ya saya? Ko Inyamurai ya saya namu? Ko Yarbawa su saya namu? Yan Jos da yan Kaduna Katafawa da muke tare da su sun kirkiro nasu ba sa sayan namu. In ko za su sayi namu to sai wanda muka yi rashin mutunci da zai wa da zai musu hidima haka suke so mu zama, to sai su yasa kalla su yi mana dariya. To kila nan gurin abin da ya hana gwamnati ta ɗauki wani mataki kwakwara a kai, yan fim ɗin nan suna da mabiya masu yawa da suke son su sai fim ɗinsu cikin samari da maza da mata. Idan gwamnati ce za ta sanya tarnaƙi da dabarbaye a cikin harkar fim, to wannan na nufin jam'iyyar da take mulki za ta samu wani tasgaro na mabiya. To a madadin ai hasaran mabiya din ba komai, a iya hasaran addini da hasaran al'ada da hasaran komai akan ai hasaran mabiya. Shine kawai ba abin da zaka fassara abin sama da wannan. Wannan kuma kaga musiba ce. A nemi masu fim ɗin nan su zauna da malamai zama na adalci. Kai musulmi ne? Eh, ni musulmi ne. To ga malami na addinin musulunci. Malam ku yi bayani yadda bai ke addinance. A tsoratar da su ubangijinsu, a nuna musu irin sharrin da suke yadawa al'umma, da gidaje da suke lalatawa, da ƴan mata nawa suke yin aure su gudo daga gidan iyayensu su gudo wajen ƴan fim. Nawa ba za su kirku ba? To shikenan, sai gwamnati ce to ku yi tunanin wata sana'a da za ku amfana da al'umma, wanda za ku ciyar da kanku gaba, ku ciyar da jama'ar ku gaba. Gwamnati mana tunanin na da dama ta tsara sana'o'i da take ganin ita ta rasa. Gwamnati za ta ba ku jari bisa ga ka'idar za ku rika biya cikin shekara kaza. Ya an baka jarin kaza za ka biya kaza shekara kaza ba tare da ruwa ba, duk wata za ka kawo kaza. Ya an baka jarin kaza, wanda za su yi noman rani su zo su yi magana, wanda za su yi kiwon kaji su zo su yi magana, wanda za su yi kiwon kifi su zo su yi magana, wanda za su sanar da electronics mu ga cewa a wurin mu muke saya ba a wajen Inyamurai ba, su ma su zo su yi magana. Gwamnati za ta ba su kowane irin goyon baya, a haɗa kai da Chamber of Commerce, a tsaya a yi wa abin tsari, a samu tsayayyun mutane, duk wanda yake da gida yake da mota yake da wata kattara ta girman kaza, to wannan na nufin za a iya bashi rancen kaza don yin business iri kaza, zai biya cikin shekara kaza. Su kansu su zama al'umma, su zama mutane. Kokwane wanda take tsara wannan fim din ba za ta iya tsara kasuwanci kuma ya ci nasara. Kuma ka tana lokacin da kake tsara fim din ba kissa ce kake tsaya ka kirkiro ta kai da kanka, kai mata mutane, a yi fada, a yi rikici, a yi tufka, a yi walwala, a yi kuka, a yi dariya, dukkan kirkiro abu ba a yi shi ba tare. To me hukuncin wannan cikin addinin musulunci? A hakikanin gaskiya akwai matsaloli da suke bukatar a tsaya a kalle su kallo na basira da kuma tsoron Allah a haɗe. Tsoron Allah da basira, tsoron Allah sama da jin tsoron mutane, wannan shine abin da ya kamata mu. Amma a yanzu menene wannan? Wannan abin a kalle shi, wace riba ake samu a ciki, wace karewa ake samu a ciki? Inda a ce masu yin fim ɗin nan a tsaye suke tsayin daka, ba wanda ya isa ya saci, ba sa sato al'adun waje, al'adu ne namu na gida, ba sa koyi da dukkan wani abin da ya shafi ya ci karo da addininmu ko al'adarmu. To kila ka ce wani abu ne da zai iya zama wato baya da hadari a cikin al'umma. Amma illa da take ciki shine komai ba namu a ciki. Kalmomin Hausar namu ne, a bayar da ake pronunciation ɗinsu ba da Turanci ake yinsu. Yadda yaran suke furta kalmomin, kaga wannan an raina kai ne. raina matsayin da kai Allah ya yi ka ne a matsayinka na bil adama da yarenka da addininka. Sallamawa ne, daga tutar sulhu ne a gaban abokin adawa, ya ci ka da yaki. Wannan shi ne babbar musibar da muke ciki, abin takaici da bakin ciki ba wani babba da zai ce aikata, kowa ya zura abin ido.